إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله
السلام
يو منا شاترا قوات الرمضان هجرة دبو داري حدود أربعين دا شدا شاترا قوات أمكو دبو بيدا أشرين دا بيار زام تاشدي آية تقريبي دا ستين دا بقوي أتكين سورة البقرة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
الله سبحانه وتعالى أتكي ونن آية تقريبية ستين دا بقوي سورة البقرة يا بوئتا دكرا زوا غماس إيماني يا بوئتا دكرا زوا غوالا نسكي إيماني دا الله suka yi imani da ranar lahira zuwa su wanda suka yi imani da Allah a matsayin wanda za su bauta wa shi kadai suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wanda za su yi masa biyayya shi kadai wajen koyon addini suka yi imani cewa addinin musulunci da aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa shine gaskiya to masu irin wannan imani ne da usulul iman din guda shida an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadar khairihi wa sharri wadanda suka yi imani da Allah imani da samuwarsa imani da cewa shi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da ita imani cewa shi kadai cancanci bauta imani da sunayensa da sufofinsa waɗanda ya kadaita a cikin su to sannan kuma suka yi imani da mala'ikun Allah da manzannin Allah da titafan Allah da ranar lahira da kaddara wacce ta zo musu da abin da ya musu dadi da wacce ta zo musu da abin da bai musu dadi ba duk sun amince daga Allah ne wannan shine tushen imani guda shida wanda ba a kiran mutum mu'mini sai ya yadda duka waɗannan gaba ɗaya wasannan sun yarda da usulul iman da furu'ul iman da ziyadatul iman da nuqsanul iman akwai asbab da suke ƙara imani su gurin ƙasa shi su yawaita shi akwai wasu asbab kuma da suke rage imani su tauye shi wasu lokutan ma su gusar da shi baki daya waɗannan su ne Allah ta'ala yake dora ma dokokin ayi kuma su tashi su yin Allah ya dora musu dokokin abari kuma su tashi su bari din Abdullahi dan Mas'ud yace duk sanda Allah yace ya ku masu imani to muna karkade kunnuwan mu mun san za a samu mu yi abinda zai mana amfani duniya da lahira ko za a hana mu abinda barin sa zai mana alheri duniya da lahira wasu lokutan abinda ke biyo bayan ya ayyuhal ladzina amanu sai a ce kada ku yi wani kuma lokacin abinda ke biyo bayan ya ayyuhal ladzina amanu sai a ce ku yi to wannan ya ayyuhal ladzina amanu din abinda ya biyo bayan ta ayi ne bisa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula amfiku ku ciyar ku bayar ku miƙa min tayyibat daga tsarkaka daga halal daga dadada ma kasabtum abinda kuka tattala abinda kuka tara abinda kuka jibge abinda kuka ajiye to ku ciyar daga wannan bai ce ku ciyar duka ba sai ya ce min ma lan tanadul birra hatta tunfiqu min ma tuhibbun ba duka zaka dauka ka bayar ba Allah ta'ala ce min ku ciyar daga dadada daga tsarkaka daga halaliya ma kasabtum abinda kuka tattala abinda kuka tara ko ta hanyar noma ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar kasuwanci ta hanyar sana'a ko ta hanyar kira duk dai hanyoyin da Allah ya halatta a samu kuka samu ta nan to Allah yana umartar ku gutsarawa waɗanda Allah ta'ala yake so a bawa a can baya mun yi bayani cewa ayoyin infaki a cikin Al-Qur'ani suna magana ne akan bangarori guda hudu akwai al-munfiqu shi wanda zai ciyar din daga amfaka yumfiqu infaq amfik ciyar to min al-munfiqu ismu fa'il ne na amfaka yumfiqu infaq shine munfiqu mai ciyarwar to Allah ta'ala ya faɗi wane ne zai ciyar sannan ya faɗi al-munfaqu alaihi ismu maf'ul amfaka yumfiqu infaq munfiqu ismu fa'il munfaqu ismu maf'ul al-munfaqu alaihi wanda za a ciyar da shi Allah ya faɗi wa za a ciyar sannan na uku al-munfaqu minhu abinda za a ciyar daga gare shi abubuwan da za a dauka a bayar din da sai kuma shurudul infaqi sharuɗan da ake so ka cika lokacin da za ka yi wato infaqi Allah ta'ala ya ta amfani da kalmar infaqi a cikin Al-Qur'ani da ma'anoni daban-daban ya zo da sigan alfi'ilul madi a cikin Al-Qur'ani har a gurare 18 misali fa asbaha yuqallibu kaffaihi alama amfaka fiha kaga amfaka anan fi'ilul madi ne saboda haka ya zo da sigan fi'ili madi har a gurare 18 ya zo da sigan alfi'il almudari a gurare 41 Al-Qur'ani misali وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِي أَنْفُسِكُمْ abinda kuka ciyar na alkhairi amfanin kanku zai dawo ma'ana anan yazo da sigan fi'ili mudari idan aka yi masa jazama da ma saboda haka shi irin wannan guraren in ka kirga su alqur'ani kusan 41 akwai fi'ilul amr inda yazo da sigan ayi din kamar nan gurin amfiqu min ma razaqnakum ku ciyar daga abinda muka azurta ku sannan yazo masdar izal la amsaktum khashyatal infaq la amsaktum khashyatal infaq kaga nan yazo ne al infaqu yazo da ma'anar masdar amfaka yumfiqu infaq kenan mun samu amfaka mun samu yunfiqu wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga yazo yunfiquna yazo amfaka yazo kuma nafaka yazo infaq wa ma amfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nazarin yana gaba yazo ism fa'il wal munfiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar sana an yi umarni ta aitayin infaqi wa amfiqu fi sabilillah wa amfiqu mimma razaqnakum aminu billahi wa rasulihi wa amfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi fal ladzina amanu minkum wa anfaqu wannan filam lahum ajrun kabir wa amfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut ku ciyar daga abinda na azurta ku kafin mutuwa ta zo wa dayanku fa yaqulu rabbi laula akhartani yana cewa Allah ina ma ka dan mun jinkiri ila ajalin qaribin zuwa ga lokaci makusanci fa as-saddaqa intayin sadaqa inta bada dukiya wa akum minas salihina kuma zama cikin nagartattu akwai wanda yake wa amfiqu khairan li anfusikum ciyarwar ita ce alheri a gare ku li yunfiq zu sa'atin min sa'ati sannan Allah ta'ala ya yadi masu ciyarwa allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wadanda suke yin sallah yadda aka ce kuma suke ciyawa daga abin da aka musu arziki sannan Allah ya yi wa masu ciyawa alƙawarin zai dawo musu da abin da suka ciyar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu abinda kuka ciyar na komai kuka dauka kuka bayar don gina addini ko don gina bayin Allah to Allah ta'ala zai maido muku da shi sannan Allah ta'ala ma ya nemi a bashirance wajen taimaka addini da al'umma Allah an san an bashirance ba dan baya ba dan yana bukata ba dan dai izabirar da kai ne kai kuma ka tabbatar za a ninka maka ninkin maninki man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayud'ifahu lahu ad'afan kaseera sannan Allah ta'ala ya yi alƙawarin narko na azaba ga waɗanda suka mallaki dukiya suka taskace ta suka boye ta suka rufe ta ba ci ba sha wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim wadanda suka taskace gwalagwalai da azurfa ko abin da yake kimarsu ba sa cewa tafarkin Allah to kai musu alƙawari da azaba mai radadi to sannan kuma wato infaqi yakan zama wani lokacin ana nufin zakka wa mimma razaqnahu yunfiquna zai dau ma'anar zakka a matakin farko wato ciyarwa yana nufin a fitar da haƙƙin Allah zakka an ga abubuwa kusan guda 11 da ake yi musu zakka a musulunci kuma kowanne ne sabon zakkarsa ya bambanta akwai karafe guda 2 akwai dabbobi guda 4 akwai tsiro guda 2 akwai ƴaƴan itace guda 2 sai kuma urudut tijara da rikazi ma'adini kenan da ma'adini da rikazi da kuma urudut tijara waɗannan shi zai baka abubuwa 13 da ake musu zakka idan karafa ne guda 2 nisabun su yakan kasance 1/40 kana da miliyan 1 sai ka fitar da 25,000 25 sau 40 shine miliyan 1 kana da miliyan 40 sai ka bada miliyan 1 miliyan 1 a cikin miliyan 40 kaga 1/40 kana da miliyan 100 sai ka bada miliyan 2,500 kana da biliyan 1 sai ka bada miliyan 20 kacal da 5 kai kuma ka je ka ci miliyan 975 shine zakkar biliyan 1 wanda ya fidda miliyan 25 to yayi zakkar biliyan 1 kaga wannan ya hada azurfa da zinare da kuma takaddun kudi ko dala ce ko sterling pound ne ko riyal ne ko menene to da zakkar su daya tumaki su kuma da awaki layin su daya zakkar su shine in ya kai 40 ya shekara a bada daya kacal kuma daya da za a dauka a cikin awakinka ko tumakinka ba wacce tafi kowace koshi ba ko ba wacce tafi kowace rama ba matsakaiciya za a dauka don an dauki koshashiyar ciki kai an shiga hakinka wanda kai ramammiyar ciki an shiga haƙƙin talakawa. To shi yasa aka ci a dauki matsakaiciya. Idan shanu ne ba za a fara musu zakka ba sai sun kai 30, sai a dauki daya. Shi ma dayan ba mafi girman ciki ba, ba mafi karamin ciki ba, an faɗi shekarunsa da sunansa da kuma yadda za a dauke shi. Idan raƙuma ne ana fara zakkarsu daga 5, amma ba raƙumin ake bayarwa ba. In suka yi raƙumi 5 sai a bada akuya, raƙumi 10 akuya 2, raƙumi 15 akuya 3, raƙumi 20 akuya 4, raƙumi 25 sai a fara ɗaukar ɗaya daga ciki. Idan hatsi ne babban mudu na tiya sai ya kai 300, shi ne ausaki 5, kowane ausaki yana da kwano 60, 60 sau 5 300 sai a bada rabin awa da 1/10, shi ne kwano 30 cikin kwano 300, 30 sau 10 300. Idan noman rani ne ma sai a bada kwano 15, ya zama 1/20 maimakon 1/10. To kaga wannan duka sauki ne a musulunci, ba a takura ba, ba a matsa ba, amma wani akan zakkan nan sai a sa shi a wuta. Sannan akwai infaki na tadawu'i, wanda mutum ya yi niyya ya ɗau kuɗinsa ya bayar fi sabilillah don yaƙi da talauci ko da fatara ko da rashin aikin yi ko don samar da aikin yi ko don samar da ilimi ko don samar da karatu ko don koya mutane sana'a ko don ba su abin da za su ci ko don ba su magani ko don biya musu kuɗin haya ko don gina musu gidaje ko don koya musu wani abu da za su koya su ma su koyar su samu sana'a da aikin yi. Wannan yana cikin tadawu'i na ƙara samun lada. Allazina yunfiquna fis sarai wa dharai. Sannan na uku akwai infaki a wajen jihadin ɗaukaka addinin Allah. Akan yi jihadin ɗaukaka addinin Allah ne, mun faɗi hanyoyi da dama, ko dai misali a gina a koyar da ilimi ko a tafi da'awa da wa'azi da karantarwa. Masu da'awa abu uku suke zuwa yi. Na farko su gaya wa mutane waye Allah, sannan sai su gaya wa mutane hanyar da za su haɗu da Allah shi ne bin shari'a, sannan su gaya wa mutane abin da Allah zai musu a lahira in sun bi da kuma abin da zai musu a lahira in basu bi ba. Shikenan aikin wa'azi. Waye Allah, ta wace hanya ake zuwa ga Allah, in an je wurin Allah me za a samu? Saboda mai wa'azi ya gaya wa mutane tauhidi, waye Allah, sannan ya ake zuwa wajen Allah ne, Allah yake so bayinsa su yi wanda iyadda da shi. Ku tashi ku yi in an sa ku, ku bari in an hana ku, in an ba ku ku gode, in an jarabce ku ku yi haƙuri, in kun yi laifi ku yi istighfari ku yi nadama ku tuba. Wannan su ne hanyoyin zuwa ga Allah. Sannan kun je lahira kuma in kun bi dokokin akwai aljanna, in kun saba dokokin akwai wuta. Shikenan aikin mai wa'azi. In mutum ya ga dama ya karɓa kansa yewa. Bai karɓa ba kansa yi wa asara, domin duk wanda ya je lahira bayan an masa wa'azi ya je lahira ya ga abin, ashe malam abin da kuke faɗa na wutan nan akwai ta, ashe aljanna nan akwai ta. Ka bari shaidan da san zuciya sun sa maka waswasi a zuciyarka, kana kamar duniyar ta fi tabbas. To wannan jihadin da yana ciki, za a iya bada rai, za a iya bada dukiya, za a iya bada lokaci, ko da za ta bayi a bada rai to za a iya bayarwa domin addinin Allah ya ci gaba. Sannan akwai infaki na hudu, shine infaki akan iyali. Iyali sun hada iyayenka da matanka da ƴaƴanka, misali da kai kanka ma tukunna. Kai ma arzikin da Allah ya ma ya kira da kaci. Kaci ka sha kai sutura kai magani ka more wannan arzikin. Sannan iyayenka da suka haife ka su ma su more wannan arzikin. Matanka da ka auro su ma su more arzikin. ƴaƴanka da ka haifa su ma su more arzikin. ƴan uwanka marasa shi su ma su more arzikin. Maƙotanka su more, danginka su more, duk al'ummar musulmi su more. Kai wata ran ma wanda ba musulmi ba in yana kusa shi ba sai ya ci moriya abu. Dabbobi ma su more, bayi su more, ma'aikata su more. Ya zama arzikinka kowa ya ji daɗin samunsa. To shine wannan kulma an faqatu min khairin falil walidaini والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل. سنأكل إمباكي دأكي دومن نيم الله دا واند بزما نواجبي با شين الله تعالى يوم سبايا وا تفسكو كيبو داشدا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل والسائلين وفي الرقاب suka bada dukiya suna san dukiyar ga abota kusanci da marayu da talakawa da abota ta farki da guzurin su yanke da masu zuwa su roƙa da kuma waɗanda suke bauta ana son a yanto su fansau yayi yasalunaka ma za yunfiqun shi ma bada kul ma anfaqtu min khairin balil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil Allah ya faɗi yadda za a kashe dukiyar da waɗanda za a bawa kenan mun yi bayani akan me bayarwa mun yi bayanin abinda za a bayar ko mun yi bayanin wa za a bawa wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil haga Allah ya fita wadanda za a ba in kun fitar da dukiyar nan Allah ya ce akwai na Allah akwai na manzansa akwai na ma'abota kusanci akwai na marayu akwai na talakawa akwai na masu tafiya da guzurin su yanki innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa binis sabili faridatan min Allah ya fadi dangi takwas a raye talakawa a raye marasa shi masu bashi masu aikin masu bauta a yantar da su masu raunin imani daga ciki ko daga waje akwai wanda yake sunsunawa zai shigo akwai wanda yake sunsunawa zai fita to ka a bar wanda zai fita ya fita kuma ka a kyale wanda zai shigo ba shigo da shi ba wannan duka yana cikin inda za a ciyar da dukiyar ma afa Allahu ala rasulihi wajen fayu ma afa min ahli alqura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura lan tanadu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so saboda ka infaki a musulunci babban al'amari ne shi yasa Allah ta'ala ce anfiqu min tayyibati tayyibat yana daukan halal wato daga abin da kuka tsururoto na halal tayyibat yana daukan masu mai kyau in kun tashi ba ku bada mai kyau ai kaka bada gurbataccen tayyibat yana daukan abinda zai faranta wa mutum ya ji dadin an bashi wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma duk abinda na fitan muku daga cikin kasa anan ma'adinai suka shigo duk kasar da Allah ya azurta ka da ita kana da gona sai aka samu fetur to in gwamnati ta ban ma naka ne sai mu zo mu ta karbar zakka fetur din nan muna aikin Allah kuma gwamnati ta karbe ta ce nata ne to ya zama na ƙasa yanzu ba maganar zakka a kansa sai dai a dinga ɗauka ana raya 'yan ƙasa da shi ana mana makarantu ana mana tituna ana mana tsaro ana mana asibitoci ana ɗaukar nauyin yara a malamai ana biyan su a jami'a ana samar da kayan aiki da cibiyoyin sana'o'i a gina ƙasa da shi wannan arzikin da Allah ya fitar in kuma naka ne mallakinka kai kadai ko kai da familinka to wannan kuma sai ka dinga fitar da zakka haka akwai rikazi da can zamanin jahiliya an yi shirme da yawa a baya kafin musulunci ya zo wasu sun yarda da lahira amma suna ga a lahiran ma za a iya yin ciniki to idan mutum ya mutu sai a samu tukunya a cika ta da gwal sai a sa a daidai kansa sai a rufe shi wai ana nufin in an tambaye shi a lahira mun rabuka sai nuna tukunyar sai mala'ika ya ga gwal ya ce a to kai ashe ka zo da wannan ba kake ta su a tunaninsu yadda suke duniya ake bada cin hanci da rashawa na'am yadda ake bada na goro suna daukan anje lahira ma za a karbi na goro to da musulunci ya zo sai mutum yana foundation sai ya tarar da tukunyar sai ya zo ya ce ya rasulullah ina foundation na tarar da tukunya cike da kudi a kabarin wani sai ya ce kawai wa fir rikazir khums je ka dau daya bisa hudu ka bada daya a to jama'a khums kenan jama'a suka ga haka kowa ya tuno akwai wani kakansa da aka aje ma tukunya daidai kansa da wani wani ɗansa ko wata matarsa sai aka ta zuwa ana fasa kaburburan ana fito da waɗannan kuɗin an sa ashe ba za su yi amfani a lahira ba anan suke amfani ba a lahira to malayan fa malun wala banun illa manatallahu biqalbin salim dukiya ba ta amfani da yaya sai wanda ya ji wa Allah da zuciya lafiyayya wacce take cike da imani da tauhidi da yadda da Allah da imani da shi raka mimma akhrajna lakum min al-ard ya hada bishiyoyi ya hada ya'yan itace wanda muka ce akwai inibi akwai dabino akwai sashin kafa akwai sauran tsiro da duk waɗannan arzikin da Allah ya fitar daga ƙasa da kuma kayan mai da gwal da azurfa da sauran abubuwa da har yanzu ba a iya gano yawan abubuwan da Allah ya binne a ƙasa don amfanin ɗan adam ba sai ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa Allah ya yi ne don ku kaga wani abun ba a gano shi ba sai kwanan nan da Allah ya zuba mana fetur ashe ya san za mu zo mai mota da lokacin mota ya kawai sai aka ɗauko fetur ɗin ya riga motar sai kawai aka ɗauko fetur aka zuba mota sai ta tashi ta tafi sai kuma Allah ya aje mana lithium ya san za a zo lokacin da wutar za ta ƙare a koma batir yanzu a wajen yankin Kebbi ɗin nan da wasu gurare a Najeriya akwai lithium wanda ake ɗebowa ake yin batir da shi da na waya da batir na solar da batira da ake amfani da su shi ma ashe muna da shi a ƙasa yanzu lokacinsa ya zo ana kwakulo shi ana amfani da shi arziki gashi nan arzikin auduga arzikin roba arzikin katako arzikin karafa duk a cikin ƙasa Allah ya binne waɗannan to Allah ya ce wannan arzikin idan kun fito da shi sai yasa ya ce mimma akhrajna lakum min al-ard abinda muka fito muku da shi ko kuma Allah ya ba ku ilimin ku ku fito da shi ko kuma Allah ya fito muku da shi wala tayammamul khabitha kada ku nufi mara kyau ku nufi gurbatacce ku nufi lalatacce minhu daga gare shi tun fi'una za ku ciyar kada mutum ya zo bayarwa ya ɗauki mara kyau ya bayar Allah ya san halin mu sai mutum ya zo an gama masa noma sai ya ce a ware mara kyan gwacagwalin a ware shi a bayar mai kyan a kai masa gida ko duk sanda mutum zai kyauta sai ya mara kyau in za a yi kunin sadaka sai a yi shi tsuru-tsuru ko san sadaka a yi shi fitu-fitu amma na cikin gidansa daban na sadaka daban kuninsa na sadaka daban wanda yake sha daban ruwansa na sadaka daban wanda yake sha daban abincin da ake wa mutane a ba sadaka da wanda ake a gida ya bambanta sai mu yi mai kyau mu muci wanda za mu bayi kuma Allah ya ba mu aljanna sai mu yi mara kyau anya muna girmama aljanna nan kuwa in mutum zai yi sadaka sai kaga ya fi bayar da abin da yake mai arha sosai shi kuma wanda zai amfani da shi sai amfani da mai tsada sosai ba an ce dole sai ka bayar da abin da yake amma ka bada abin da shi a matsayinsa shi talakan alabul dinsa an bashi abin da ya daidai da darajarsa da ko wanda ka bashi wani abin ma ya masa girma ko ya masa yawa ba ma zai iya amfani da shi ba sai dai ya sayar amma akwai abin da ka san matsakaicin yanayi ne da in aka ba mutum an bashi abin da ya dace in abinci ne a bashi mai kyau in tufafi ne a bashi mai kyau komai a dinga bashi mai kyau ko ka gan za a gina makaranta ta addini sai a yi ta bata-bata in za a yi ta boko sai a yi mai kyau na? To wannan duka yana nuna cewa ba a girmama addini yadda ya kamata ba to Allah ta'ala ce kada ku nufi at-tayammum da ma yana nufin al-qasdu kada ku nufi al-khabitha al-khabitha anan yana nufin wanda yake rubabbe ko lalatacce ko mara kyau minhu tunfiquna sai Allah ya ce walastum bi'akhizihi kuma ba za ku karbe shi ba illa an tugumidu fi sai ku rutsa ido a cikin sa ma'ana akwai abin da kai ma da kai ne wanda kake mai karba ba mai bayarwa ba nan Allah ya dauki mai bayarwa ya kai shi matsayin mai karba ka kaddara abin da kake ba wani kai za a ba ya zaka ji mutum ya dadda gwala gwaji ya tattara gwalagwaji, ya tattara rubabbe, ya tattara mara kyau, ya baka. To Allah ya ce ka mayar da kanka matsayin kai ne mai karba, ya kake ji idan kai za a ba abin da zaka bayar mara kyau. Sai Allah ya ce walastum bi akhizi, ku ba masu karbarsa bane illa an tugumidu fihi, sai kun rinsa ido, wanda ba shi da shi kan ai ko mai aka ba shi zai karba. Sai rinsa ido, rinsa ido anan yana nufin ba yadda zaka yi, dole ka karba haka, tunda dai abinda ba ka da shi ai ko ba ka da iko kace ga abinda za a baka, ko an baka mara kyau, ko an baka mai kyau, ko wanda ya dace, ko wanda bai dace ba, tunda dai kai mai bukata ne, to dole zaka karba, amma farin sa ido kai ka karba, ba haka kaso ba. Dan kake magana ne a ce iye renawa kai, to kawo, a'a kawo tunda ka rena, ka bada kalilan
Allah ya
baka kasiran, to in ka bada aka sarrafa, ta Allah ba ta yawa ko ba ta kadan, kuma tana yawa tana kadan din, tunda akwai abin da za a ninka maka shi ninkin ba ninkin, to ko ci an ce ka zo da ɗaya za a baka goma, ai goma babba da goma karama ba kansu ɗaya ba, saboda haka ana ba da yawa ana ba da kadan, kawai dai shi Allah ta'ala yana karɓar kadan da aka yi da kyakkyawan niyya, yana karɓar mai yawa da aka yi da kyakkyawan niyya, sannan baya karɓar mai yawan da aka yi shi da mummunan niyya, sai ya karɓi kadan din da aka yi da kyakkyawan niyya, kuma irene shi ya koma babba. Ikhlasin mutum da kyakkyawan niyyar mutum da tausayin da ke zuciyar mutum tana sa abin da ya bayi ya girma a gurin Allah. Wa'alamu, ku sani, ya ku waɗanda ake magana da ku masu arziki, masu wadata, masu bayarwa, sawa'un ilimi kake bayarwa shi ma infaki ne, a kuɗi kake bayarwa, sana'a kake koyarwa, wata dabara Allah ya koya maka, wanda duk abin da jama'a suke amfana Allah yana so a ciyar daga wannan abu. Sai ya ce ku sani annallaha, haƙiƙa Allah ta'ala da ya sa ku yin sadaka da kyauta da zakka, ganiyun ba fa bukata yake da ita ba, da Allah ya ce a bayar ba fa shi za a ba ba, kuma an bayar fa ba fa amfanarsa akai ba, in an fa an hana ba fa cutarsa akai ba. Ku sani ganiyun kuke mu'amala da shi, wadatacce ne, kuma ganiyun anil alami, wa huwa al-ganiyu, kuna magana ne da wadatacce, kuma sannan hamid abin yabo, hamidun fa'ilun ne, daka zai iya daukar ismu fa'il ya koma hamid, zai iya daukar ismu fa'il ya koma mahmud, to Allah hamidun ne mahmudun ne, Allah yana yabo ga mutanen da suka yi abin arziki, mahmudun kuma shi abin yabo ne, ana yabansa ta kowane harshe, ana gode masa ta kowace fuska, saboda haka shi sa Allah ta'ala ya ce shi wadatacce ne abin yabo, ai ba dukkan wadatacce bane abin yabo ba, shi sa ya hada sunayen guda biyu, akwai wadataccen da ba a yabansa, ya wadata amma marowaci, mawadaci marowaci, ana yabansa, shi sa Allah ya ce shi ganiyun ne kuma hamidun ne, ya hada waɗannan sunaye guda biyu a cikin wannan aya domin ya nuna mana cewa masu bayar wannan ba Allah suke amfanarwa ba, in sun bayar a tuwai jare cikin mujalladi na uku ya yi magana akan asbabun riziki guda goma sha hudu, wato shi yana magana ne a kuma ita kanta tana haifar da arziki, sai ya kafa hujja da ayoyi guda biyu, suratul a'raf aya ta 96 da Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau, da za a ce ma'abota alƙarya za su yi imani su ji tsoron Allah, sai ya ce me la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, da na bude musu albarkoci ta sama da ƙasa, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, sai dai sun ƙaryata sai na kama su da abin da suka tattala. Sannan ya kafa hujja da aya ta wato uku ta biyu da ta uku a cikin wato suratul talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita kuma zai zo masa da arziki ta inda baya tsammani. Sannan nabi mala ya ce istighfari, kawai ka zauna ka ta istighfari hanya ce ta arziki, ya kafa hujja shi ma da ayoyi guda biyu, cikin suratul nuh akwai aya ta 10-12, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wannan aya Allah ya ce annabi Nuhu ya ce mutanansa, ku nemi gafara Allah mahaliccinku, hakika ya kasance mai gafara ne, zai saka muku ruwa daga sama mamako, kuma ya dade ku da arziki da ƴaƴa, kuma ya sanya muku gonaki, kuma ya sanya muku teku, ya sanya muku hanyoyin samun ruwa. Wannan aya ce magana kan arziki, yana da alaka da istighfari. Yawan istighfari yana buɗe kofar arziki a karamar Allah. Ka koma gefe, kana sana'a kuma kana istighfari, kana noma kana istighfari, kana kiwo kana istighfari, kana karatu kana istighfari, mallan zaka ga mafita. Duk wanda Allah ya azurta shi da yawan istighfari, sai Allah ya bashi mafita daga dukkan kunci, sai ya bashi mafita daga dukkan tsanani, sai kuma Allah ya sauƙaƙe masa nauyi. Zai dinga ji rayuwarsa saka yau, zuciyarsa saka yau, zai ji dadi a rayuwarsa in yana yawan istighfari. Sannan a cikin suratul Hud aya ta 52, Mala ya kafa hujja da ita, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Annabi Hud yace, ya ku mutane na, ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi. Yursil samaa alaikum midraram wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimina. Allah zai kara muku karfi akan karfinku, kada ku bada baya kuna masu bujirewa, masu zama mujrimai. Sannan abu na uku mala yace, tawakkali, dogaro ga Allah yana bude kofar arziki. A suratul talaqi aya ta 3, man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amrihi qarji ala Allah likulli shay'in qadra. Wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi, kuma Allah mai isar da al'amarin sa ne, kuma Allah ta'ala ya sanya wa komai kaddara gurgudan abin da zai faru. Sannan ya kafa hujja da hadisin Ibn Majah da Tirmidhi. Tirmidhi ya rawaito shi mai lamba ta 2344, Ibn Majah mai lamba ta 4164. Daga Umar dan Khattab yace, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi, da za ku dogara ga Allah mafi cikar dogaro ga Allah, la razaqakum, da ya zo muku da arziki, kama rizqu tsaira, kama yadda yake wa tsuntsaye arziki, tagadu himasan wa taruhu bi tsana, tawayi gari cikin ta a dan kware, kuma kafin dare ta cika, ba su to, ba kasuwa, ba rumfa, amma tsuntsu ya buga samako ya ciko cikin sa. Wa kad aqtadi wa dairu fi wukanatiha bi munjaridin qaidil awabid haykali mikarrim mifarrid muqbil mudbir ma'a kajirmud sakharin haqqahu saylu min ali. Yace ina buga samako tun tsuntsu bai tashi daga bacci ba saboda himma da kwazo. Mallan tsuntsu ma yace yana makara, in riga shi tashi to a tashi a zabura, kada a bari zuciya ta mutu, ayi kwazo. Kaka zama yaran nan da babarsa tace, ka tashi ka dinga sambako ana samun arziki. Yace, baba, duk irin abinda zan yi na sambako na kai zakara, amma ko ba yanka shi ake ba. Wadda sambako sai kai zakara ba, amma kawai sai ga an sa shi a tukunya. Zuciya ta mutu ko? Sannan na hudu, nisantar laifuffuka. Mala ya kafa hujja cewa nisantar laifi yana jawo arziki. Taiwa kace, to ai ga kasashen da suke laifuffuka kuma suna da arziki, akara makalla arzikin ma akwai kwanciyar hankali. Kyawawan halaye arziki ne, za mu ji kashe-kashen arzikin. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Suratul Rum aya ta 41. Barna ta bayyana a tudu da teku, saboda abinda hannayen mutane suka aikata, don Allah ya dandana musu shashin abinda suka aikata ko sa komo. Sannan na biyar, addu'a. Mala ya kafa hujjoji guda biyu akan addu'a. Suratul Baqara aya ta 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani. In kana roƙon Allah ya maka arziki, zai maka warzuquna wa anta khairur raziqin. Allah kai mana arziki, kai ne mafi alheri masu arziki. Wani malami ya taɓa ba mu lazumin wannan, da ta inna haza la rizquna malahu min nafad, yace ku je ku tajanta da kuma warzuquna wa anta khairur raziqi. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur raziqi. Wannan malami ya kafa hujja da ita suratul ma'ida aya ta 114 da 100 zuwa 115. Sannan ciyawa a tafarkin Allah yana ƙara arziki. Shi ma mala ya kafa hujja da aya ta 39 a cikin suratul Saba, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Abinda kuka ciyar na wani abu, Allah yana maido da shi shine mafi alherin masu azurtawa shi yake azurta masu azurtawan ma da kuma hadisin da Imam Muslim ya ruwaito mai lamba ta 993 wanda yake cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ibnu adam am pik alayka ha am pik alayka ko ka ciyar in ciyar da kai ka ciyar in ciyar da kai wato in kana cewa Allah ta'ala shi ma zai ciyar da kai ma Muslim ya ruwaito shi sannan sai hujja ta 7 da mallan ya kafa da hadisin Tirmidhi mai lamba ta 2345 daga Anas dan Malik cewa ko su ƴan uwa guda biyu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayansu yana zuwa daukar ilimi ɗayan kuma yana sana'a sai mai sana'a ya kawo ƙaran mai neman ilimin cewa ya rasulullah ni ina ta wahalar nema ina ci da shi shi baya komai sai neman ilimi sai ce la'allaka turzaqu bihi mai wa saboda shi Allah yake maka arziki dan haka kakka ana shi kai ma Allah ya hana ka sannan hujja ta 8 na bude kofar arziki shine girmama masu rauni da kyautata musu hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ya kaba hujja da hadisin bukhari mai lamba ta 2896 daga mus'ab dan sa'ad yake cewa yaga sa'ad dan abi alqas yace anna lahu fadalan ala man dunahu yaga ya fara gowan mutane daraja da samun kudi da kofofin arziki ashe sa'adu ci da mutane yake yi sai Allah ya bude masa kofar arziki shine yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal tunsaruna ai ba a taimakon ku a karya makiyanku wa turzaquna bude muku kofar arziki illa bi du'afaikum sai da taimakon masu raunin ku duk wanda yake son Allah ya karya makiyansa wanda yake son Allah ya bude masa arziki ya ta samu ba iyaka ka taimaka masu rauni suna ma addu'a Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya karo alaji Allah ya karo kofar arziki mun gode alaji Allah ya kara arziki wannan addu'a ta talakawa ba ta tafiya a banza karamuka sannan na tara sada zumunta daga cikin abin da ke bude kofar arziki a hadisin bukhari mai lamba ta 2067 da kuma muslim mai lamba ta 2557 cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi athari falyasir rahimahu duk mai son Allah ta'ala ya buda masa arziki ya kuma jinkirta masa a rayuwarsa ta ƙara tsawo da albarka to ya dinga sada zumunta ashe sada zumunta koda ƴan uwanka da kake sada zumunta ba sa godiya ba sa gani ba sa yabawa ba sa godewa ka ci gaba da yi wanda kake dan shi ya gani zai ci gaba da bude maka kofar arziki kamar da wani ya kawo ƙaran ƴan uwansa in ba su zage ni in hana su zage ni in bayar da yawa in ba su kaɗan in je su ki zuwa annabi ya ce ka ci gaba Allah zai ci gaba da ɗaukaka ka kansu sannan buga sammako wajen neman arziki yana bude kofar arziki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa masu buga sammako addu'a ce Allahu barik li ummati fi bukuriha Allah ka yi wa al'umma ta albarka masu buga sammako su tafi gona su tafi kasuwa su tafi makaranta su tafi wurin aiki da wuri kowa gwargwadon sammakonsa gwargwadon yadda zai fara abun ba tare da ya jinkiri ba na 11 hijira a tafarkin Allah wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yulqa mautu faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima wannan aya ta 100 a suratul nisa wanda ya hijira a tafarkin Allah zai sami muragaman kathiran wato zai samu muragaman kathiran wasa'a wa man yakhruj min muhajirin ila rasulihi yudrikul mautu thumma yudrikuhu al mautu faqad waqa ajruhu ala Allah wannan kenan fita domin daukaka addinin Allah ko yada addinin Allah baya hana arziki taimakon Allah hadawa da wa'azi da kasuwanci wa'azi da karatu wa'azi da kaza da fita jihadi wannan baya hana mutun ya samu kofar arziki ya samu muragaman kathiran kuma ya samu sa'a sannan na 12 kawai shagala da ibada mutun kawai ya bude kofar ibada ya dinga bautawa Allah ba ji ba gari dan kawai ya sami aljanna to Allah sai ya dauke maka damuwar duniya ya ibnu adama tafarrag li ibadati amla qalbaka gina ya kai dan adam ka shagala da bauta mun zan cika zuciyarka da wadata wamla ayadaika rizqan in cika hannunka da arziki ya ibnu adama la taba'at anni kakkai nisa da ni fa amla qalbaka faqaran wa amla ayadaika shugulan in kai nisa da ni to sai in cika zuciyarka da talauci ko kai arziki ba za ka gode ba sannan kuma in cika lokacinka da shagala kullun ka zama a cikin shagala ina zaka ina ka fito ina zaka wannan hadisi ne cikin silsila sahiha mai lamba ta 2359 na 13 shine neman taimakon Allah daga ma'asam da magaram. Wato ma'asam laifi, magaram kuma asara ko kuma bashi, neman tsari da bashi. Allahumma zidna min alhamdi wal hazani, a'udhu bika min al'ajzi wal kasali, a'udhu bika min aljubn wal bukhli, a'udhu bika min ghalibati ad-dayn wa qahr ar-rijal. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam wal magarami. Nana Aisha tace ya Rasulullah kana yawan neman tsari daga ma'asam da magaram. To wai me yasa kake faɗa wannan? Yace ai abin da yasa idan mutun ya ci bashi yayi masa yawa zai dinga magana yana ƙarya kuma yana daukan alƙawari yana sabawa. Bukhari da Muslim suka ruwaito, Bukhari mai lamba 6375, Muslim mai lamba ta 589. Sannan yawan zuwa Hajji da Umara, isa ga da Alhaji masu kuɗi ne. Yawan zuwa Hajji da Umara, kana ga kamar kashe kuɗi ake aje Hajji a dawo ko? To arziki ne yake karuwa. Masu zuwa Hajji da Umara ayo suna roƙo arziki, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Duk sanda kake dawafi in ka zagayo daga ar-rukunil yamani zuwa al-hajar al-aswad, addu'a tana canzawa akan roƙon duniya mai kyau da lahira mai kyau, ciki akwai arzikin duniya da lahira. Don haka annabi ce tabi'u bainal hajji wal umrati, ku yawaita bibiyan tsakanin Hajji da Umara, fa innahuma yanfiyanil faqara wa dhunuba, suna karkade ziyawan talauci da kuma zunubi. Kama yin filkiru khabas al-hadidi, kamar yadda zugazugi yake goge tsatsar karfe da zinare da azurfa. Haka kuma al-hajjul mabrur yastawjahu ila al-janna. Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi, shi ma yana nan wato mai lamba ta 810. Waɗannan su ne hanyoyi 14 da malam ya dunkule, kuma kowanne yana da nasa hujja da ya kawo cewa za a iya samun arziki ta wannan hanya. To sai dai hanyoyin da mutane suke samun kuɗi kai tsaye, akwai tsoron Allah da imani wanda malam ya kafa hujja da shi, sannan akwai kasuwanci da siye da siyarwa da kuma sana'a da noma da kiwo. Waɗannan dai asbab ɗin da ake riƙewa, ita ce hanya ta biyu. Hanya ta uku wato samun su ta hanyar babul huquqi wal wajibat wal mustahabbat, shine ai wasiya a baka kuɗi ko ai waƙafi ko ka ci gado ko a baka zakka ko a baka sadaka ko a baka kyauta ko abin da ya kama da haka, ko kai tsuntuwa ta shekara ba wanda yace ta sace ka ci a bakka. Sai kuma babin haramun wanda ake samun ita mummuna hanya, kamar cin kuɗin ruwa, kamar sata, kamar kwace, kamar ha'inci, kamar ɓoye kaya su yi tsada a siyar, kamar caca, kamar wato rashawa da makamantansu. Waɗannan hanyoyi ne da mutum zai tara kuɗi, amma mummuna hanya ce. Za mu faɗi a gaba insha Allah yadda ake kuɓuta daga kuɗin da suka shigo hannun mutum waɗanda ba na halal ba. Sannan na biyar, babun az-zullu wal hawan, wato mutum ya kaskanta kansa ya koma mai roƙo ko mai maula ko mai bara ko mai tumasanci. Da tumasanci da roƙo da bara da hanyoyi ne da maula, hanyoyi ne da sai mutum ya kaskanta kansa kafin a bashi. Kana waka kana zuga mutum, kace ma me zaki ko kace toran giwa, ka san ƙarya kake ba toran giwa bane, shi ma san ƙarya kake shi ba toran giwa bane, amma sai ji dadi da ci kudi ya baka. Sannan haka maroƙi zai zo ya zuga ka, ya kai sarkin duk duniya, kuma ya san ƙarya yake, kai ma ka san ƙarya yake. Kisa aka ce an taɓa samun Aminu Kano ya ka a cikin littafinsa Hikayoyin Kaifafa Zukata, an yi wani bafulatani mai hikima, mai basira, mai wayo kuma mai hankali. Maroƙi ya zo ƙofar gidansa ya ce, ya kai sarkin Jauro, ya wanda duk shanin duniya nasa ne, duk fulanin duniya ƙarƙashinka suke. Bafulatani ya ce, kai amma na ji daɗi, wato duk shanin duniya nawa ne, duk Fulani ƙarƙashin nasu ce, kai na ji daɗi, ka zo gobe baka karsana, gobe zan baka karsana, kai na ji daɗi. Ya ƙara zuga shi, ya zuga shi, ya zuga shi, ya tafi. Da sassafe sai gashi ya yi sammako, ya zo same shi a zaune a kan kujera, ya ci gaba da zuga, ya kai sarkin Jauro, ya mai shanin duk duniya, ya waɗanda duk jauren duniya ƙarƙashinsa suke. Yana jinsa, ya gama ya ce, ina saniyar, wace saniya kuma? Ƙarya kai min, nima ne maka ƙarya. Da kace min sarkin jijjauren duniya gaskiya ne, yace a'a. Da kace duk shanun duniya na wane gaskiya ne, yace a'a. To kai fa bi kai min ƙaryar, ni kuma ce zan baka saniya, baka ji daɗi ba? Ce na ji daɗi. Ce ni ma da kace min sarkin Jauro, ƙarya ce amma na ji daɗi. Da kace min mai sharin duk duniya, ƙarya kai amma na ji daɗi. To sai na ga ya zan saka maka da ƙaryar da kai min, sai na ce zan baka saniya gobe, ne maka ƙarya kai ma don ka ji daɗi. Ba ka ji daɗi ba? Yace to kai min ƙarya na ji daɗi, na maka ƙarya ka ji daɗi. Kowa sai ya sadda dare masa. an yi warwar ko? To saboda haka wannan shine kofa ta arziki da malaikawa ana samu ta hanyar guda biyar, hanyar haramun, hanyar kaskar da kai, hanyar ka samu ta hanyar wasiya da sadaka da kyauta da alkhairi, da kuma hanyar ka je kai noma, kai kiwo, kai sana'a, kai aiki, ka dage, Allah ya bude maka arziki, da kuma imani da takwa da Allah ta'ala yake azurta mutane da shi. Insha Allah kuma a darasi na gaba za mu ji wato shi kansa arzikin da me yake zama arziki. Sannan akwai abubuwa guda takwas da in Allah ya maka arziki kai ake so ka yi. Idan baka yi waɗannan abubuwan guda takwas ba a matsayinka na mai arziki, to tsakaninka da Allah baka yi masa abin da ya dace ba. Da kuma shi arzikin da Allah ya baka, ya zaka ci moriyar arziki? Akwai fiqhun neman kuɗi, akwai fiqhun kashe kuɗi, akwai kuma fiqhun sarrafa kuɗi, akwai kuma fiqhun jin daɗin kuɗi. Kana mai kuɗi amma kuɗi yana ka bacci, kana mai kuɗi amma kuɗi ya hana ka lokacin sallah, ya hana ka lokacin hutu, ya hana ka lokacin iyalinka, ya hana ka shan magani. Na'am? Haccin abinci ma, akwai wanda yana da kuɗin ma amma kuɗin ya hana shi lokacin da zai bashi ya ci abinci. Yana rike da cokali, yana rike da waya. Alo, kayan sun sauka, sun hauto, shikenan sai abincin ya huce bai loma. Da ya ji wata magana ta yi zafi sai aje cokalin. Alhaji ai amuna sun tsaya. Kace me? Sai aje abincin, to ba za a ƙara samu. Sai ka ga mufani, mutum da arzikin sa yunwa ta kashe shi. Mutum da arzikin sa ciwo ya kashe shi. Shi sa wani malami yace kana neman kuɗi har kuɗin ya sa ka rasa lafiya, sai kuma ka zo kana ba da kuɗin don ka samu lafiya. Ko?
Haka.
To shi yasa kakka bari neman kuɗinka ya sa ka rasa lafiyarka. Domin ko ka rasa lafiyar, kuɗin za ka ɗauka ka bayar domin
samun lafiya.
Domin samun lafiya. Ka ga ashe bai kamata a ce neman kuɗin da zai hana ka lafiya har ka sa neman kuɗi ya hana ka, ya cire maka lafiyarka ba. Kuma ka zo ka ba da kuɗi ana neman lafiya. To Allah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana. Malam, mene hukuncin wanda ya zuba wa barawan mashin fetur ya sa masa wuta, ya ce hakan ya faru da shi ne amma yanzu ya yi nadama, ya yi kisan kai da gangan kenan? Ai, hukuncin barawo a musulunci ba ƙona shi ake ba. Wannan abin da ake yi duka ba zai maganin sata ba. Wannan na Allah da ba a so, da za a yi shi zai maganin sata. Wasu gurin in an kama barawo, sai a ɗaura masa kayan da ya sata, a ɗaure shi a shafa masa bula, a zagaya da shi unguwa-unguwa, ana waye kai yana barawo ne, mai kasa ta kaza, surukansa na gani, ‘yan uwansa na gani, iyalinsa na gani, in masoyi ya gani ya sunkuyi da kai, in maki ya gani ya ji daɗi. To wannan ya yi maganin sata? Wani daga nan ma ya zama cikakken barawan, ya daina kunya kowa sai ya ƙara ci gaba. Kama barayi a ɗaure su a gidan kurkuku, ya yi maganin sata? Sai wani ƙaramin ɓarawan ya haɗu da babban ɓarawo, sai ya ƙara gogar da shi har ya wuce yadda yake yin sata. Kai mai ka sato ne kaza, kai da Allah can ɗan ƙaramin ɓarawo ne kai. Ai, manyan ɓarayi ba sa kamuwa, ka yi ƙoƙari ka shiga cikin manyan. To saboda haka wannan bai magani ba. Waɗanda in sun kama ɓarawo suke ɗaure shi, su wato cinna masa, su ɗora masa taya, su ƙone shi ƙurmus, an daina sata a yankin? Ba a daina ba. Saboda duk ba a ɗauko maganin da Allah ya faɗa ba. Wannan maganin na as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, tunda ba na Allah ake ba, ba yadda za a iya yin maganin sata da wani dabaru. Da aka kai kisan kai, yanzu abin da ya rage maka shine kai ƙoƙari aƙalla kai azumi 60, ko kuma nemi gafarar Allah akan wannan mutumin da ka kashe. Malam, menene matsayin biyan kuɗi a yi wa mutum saukan Alƙur'ani? Kai saukan Ƙur'ani, ko ka sa wani ya sauke maka Ƙur'ani, kai ka yi saukar Ƙur'ani, wannan an yi itifaƙi a kansa. Ka sa wani ya sauke maka Alƙur'ani mai girma. Wasu malamai sun ce, ya kamata ba laifi. Akwai littafi mujalladi guda da aka wallafa a kan hukuncin ka sa wani ya maka karatu, ka ba shi kuɗi, ko kuma kai kai da kanka. Sun kafa hujja da hadisai da yawa da ayoyi a cikin littafin. Daga ciki akwai wani sahabi da ya karanta ma wani alqur'ani a cikin ruwa suratul fatiha ya bashi ya sha har aka bashi tumaki guda 40 shi ma alqur'ani ne ko saboda ya amfanar da shi da karatun da ya masa kuma shi ma ya amfana da awakin da aka bashi guda 40 to sun kawo wannan da ma magana ma koyarwa ita kanta koyarwar da muke a university wani malamin yana ga in ka je ka koyar da hadisi a jami'a ko a secondary ko a primary aka baka albashi ka ci ta balbal kai malamin da ya kawo na cikin wato tafsirin ayatul ahkam na Sheikh Muhammad Ali Sabuni ya kara aika malamai masu ganin masu koyar da addini ma ba za a yi jinga da su ba sai dai in sadaka aka baka ko kyauta aka yi maka karba amma ba za ka ce a dinga biya na albashi wata wata domin in koya ma yara alqur'ani ko in koya musu hadisi ko yadda dai ake azauri in ka ka kudin laraba shikenan nan ne ake ba da karatu mai ikhlasi malamin zaure da malamin makarantun allo ba sa yanke me za a bayar laraba duk sai mu gudu a ki zuwa sai a sabar kudin laraba ko aka kudin laraba dan kudin laraban nan mai kobo mai tare mai ahu mai nai wani ya ba wani bai ba ba kuma in ka zo a sabar ba za a dakatar da kai ba zaka ci gaba da karatu ba kuma yajin aiki eh har sai ka sauka ka farfari kai babbako kai sauka kai tilawa ka shafari duk kuma kyauta bisa kai karatu mai albarka to saboda haka bayar da kudi domin a sauke ma qur'ani ko bayar da kudi domin ka koyar da qur'ani duk akwai sabanin malamai wasu malamai suna ga bai dace ba wasu malamai suna ga babu laifi domin aiki ka sa shi yayi tsakaninka da shi ka sa ya karanta maka ya roka maka Allah Allah ya bashi ya baka kaza wannan abin da yayi aiki yayi maka in ka bashi kudi in ka baka kudi karba babu wani abu wannan akwai mas'alar sai mun dauke ta a wani lokaci a kawo hujjojin da kowane bangare guda biyun suka kawo a ƙarshe sai ka ji ra'ayin da yafi burge ka ko yafi kayatar da kai ko kafi ganin yafi bada hujja sai ka dauka in ka dauki ba za a yi ba kakka hana wanda yace ayi in ka dauki ka ayi ka dauki haka ka dauki wanda yace ba za a yi ba domin babu hadisi karara akai ko aya saboda haka ijtihadi ne na malamai wajen cewa ayin ijtihadi ne na cewa ka ayin sai dai a duba ga wanne ne farin jaye wanda kuma wannan littafi yana nan mujalladi guda wani babban malami ne a kasar Saudi ya wallafa shi akan hukuncin sauka alqur'ani da kuma bayar da kyautan makaratun da sauran ayyukan alheri da mutum zai iya yi da sunan wani shin za su je ko ba za su je ba wani zai iya yi wa wani haji wani zai iya wani umara wani zai iya ba da zakka da sunan wani wani zai iya wani azumi da duk abin da wani zai iya ma wani shi sa Ibn Hazm yace ai a cikin abin da in ka biya mutum kudi ya je ya maka umara a cikin umara ai akwai raka'atul tawafi a cikin raka'atul tawafi akwai me akwai karatun alqur'ani ko to ashe kenan in nace maka je kai mun umara ni zaka ba umarar na baka jinga ka je kai mun umara a cikin umara da kai mun akwai karatun qur'ani akwai tawafi akwai sa'i akwai ambaton Allah akwai kaza kuma dilladan nawa ne kuma kai kai so wannan mas'ala ina ga mas'ala ce mai saukin ambita a ilmance a tsanake babu hayaniya malamin matsayin biyan mai tambaya yana cewa ya buge mahaukaci da mashin dinsa sai ya mutu shine yake tambayan hukuncin da yake kansa inda gangan ka buge shi kai kisan kai da ganganci inda kuskure ne sai kai azumi 60 ka bada diya tara kumi 100 dan mahaukaci ne sai aka ce a kashe shi mala idan mutum yana me yana alwala sai yazo fuska sai ya hutu sai ya koma da baya ita alwala inda ta kare to sai a koma farko din da ta kare ko da kafa ɗaya rage ka wanke sai ta kare to sai ka koma farko ka faro daga farko akwai da can mukan je kurkuku domin tallafawa fursunoni da suke zauna a cikin kurkuku to wata shekaru da suka dan wuce bamu samu daman zuwa ba saboda wasu dalilai amma kuma yanzu an fadakar da mu cewa wanda suke cikin nan suna ta cewa kwana biyu su ga malam ba kwana biyu su ga yan committee ba da duk sanda malam ya zo akan nemi taimako na dabino da riguna da butoci da tabarmi da mahutai da sukari da gishiri mu je mu kai musu ziyara suna jin dadi kuma wasu da suka shiga da laifi wa'azin da ake zuwa ana musu nan yana musu tasiri wani ma da ya fito ya koma yanzu dan hizba ne bayan ya fito yanzu yana cikin yan hizba kuma yana cikin mutanen kirki a cikin yan hizban ma kuma wa'azin da aka ji aka yi ne kuma sakamakon zuwa kurkukun nan har muka yi nasara aka bude masallacin juma'a aka kafa limamin juma'a kuma har ta kai ma an tura wanda yake zuwa yana karantar da Riyadu Salihin. Ban san yanzu ko da ina ga ko baba Musa ne yanzu ya daina zuwa Najin ko baba Musa kana zuwa huku kana Musa al-Hausawi ne to sai Musa baba kenan. So ya kamata a dawo da zuwa ta'alimi kurkuku duk sati a samu wani malami ya sa littafi a dinga zuwa ana koyarwa. Da haka mun yi magana da wasu bayin Allah wanda muka ce musu muna son aje kurkukun nan a dauki a fito da wasu. Yanzu muna nan mun sa lauyan mu yana tattaunawa da su jami'an kurkuku da kuma alƙalai wajen samun masu saukin laifi da kuma wadanda suke da saukin tara da wadanda ake ga in an fito da su fitowa zai tasiri ya gyara halayen su. To wadanda suka ba mu wannan tallafi za a yi wannan aiki akwai Alhaji Habu Mu'azu. Allah saka Alhaji Habu Mu'azu da alkhairi da kuma Honorable Usman Bellakumu. Allah saka Honorable Usman Bellakumu da alheri waɗanda suka wato ce za su ɗauki nauyin duk waɗannan ayyuka da za a yi na tallafawa adadin waɗanda za a iya fito da su a daidai wannan lokaci. Muna musu godiya, Allah saka musu da alheri. Dan majalisar tarayya. Okay, to sai na samu labari akwai dan majalisa na batsari na faskari dake Katsina ya kai moshin majalisa ta tarayya ta wakilai akan cewa yana neman da a rufe duk wani social media da aka bude account wanda a ciki ake nuna kotunan batsa ko ake fadar kalmomin batsa ko ake yin batsa da rashin kunya. Kuma wannan motion nasa ya samu amincewa, majalisa ta amince da wannan motion din, saboda haka za a aika wa NCC duk wanda yake batsato daga yau kama daina. In ba haka ba ko ka tara followers sun kai miliyan kaza za a rufe account dinka. Kuma yanzu ba ƴan hizba ne suka rufe ba, lalle kace mu ne ƴan hizba. Gwamnatin tarayya ce ta rufe account dinka. Ba za a ƙara jin ka ba, ba za a ƙara ganin ka ba, ba za a ƙara jin motsin ka ba, sai dai ka shiga daki kai batsar kai kadai. Wannan abu yayi mana dadi. Wannan yasa na sa aka nemo min, dama ina da lambar sa na neme ta na rasa, amma na sa an nemo min lambar sa. Shi wannan dan majalisa na faskari, na kira shi mun yi magana da shi. Yace malam ai baka manta ba, can baya ka taɓa mana retreat lokacin ina dan majalisar jiha. A lokacin kake ce mana duk wanda ya samu dama da zai taimaki addini da ita a iya kujerar sa yayi. Yace to na rike wannan abu. Da Allah ya sa na zo na tsaya takara na dan majalisa tarayya, sai aka samu matsala da ni da wanda ya ci. Wasu kace shi ya ci, wasu kace ni na ci. Aka tafi kotu, aka yi ta shari'a, a ƙarshe aka kwace aka bani aka ce ni ne na ci. To ni kuma yanzu yau shekara ta ɗaya da kota biyu ne a majalisar. To ina zuwa na ga to me zan yi, bari in taimaki al'ummata, in taimaki addini na. To shi ne ya kai wannan motion. Wannan dan majalisa ya cancanci mai masa addu'a. Irin su muke bukata a majalisa. Wanda za su duba matsalar al'ummansu ta tarbiyya da matsalar zamantakewa, ba ma kawai wannan ba, za mu yi kokari su kara a cikin motion din dukkan waɗanda suke bude a social media domin zagin mutane da cin mutuncinsu da kage da bata sunan jama'a da yiwa mutane sharri, ba wa'azi, ba fadakarwa, ba hikima, ba basira, duk irin waɗannan ya kamata a rufe su, je su kadai a ɗakin su. Hakanan kuma yawa, hakanan kuma akwai wata mata da take zagin Fulani, take kokarin tayar da husuma tsakaninsu da Hausawa. Ita ma wannan mata za a duba wannan shafin nata, domin abinda take yi wato kamar kokarin tayar da husuma ne da rigima. Kamar yanzu ne ka ce wato kana son ka raba Najeriya, kowa ya koma garinsu, duk inyamuran da suke Kano su koma can, ko duk Hausa da suke da can za a zauna lafiya. Yanzu ka ce a Gombe kawai iyayen Gombe kake so, kawai ka gani duk wanda ba ya haifan Gombe ba ya cika wandansa, za a zauna lafiya. Ko America kai wa haka, ba za a zauna lafiya ba. To dan Fulani sun shigo cikin Hausawa, sun yi auratayya, wani babansa ba Fulatani, wani babansa ba Hausiya, wani babansa ba Hausa, babansa ba Hausiya, wani babansa ba Fulatani, babansa ba Fulatana, wani babansa ba Hausa, babansa ba Fulatana, wani babansa ba Fulatani, babansa ba Hausiya, wani babansa ba Barbare, babansa ba Fulatana, wani kakansa ba Yarabe. Haba an hade ni ta'arafu, bambancin kabila ba shi da wani tasiri. Allah ya yi haka ne don hikima don aya. ba wani wanda zai ba wani gori yace shine wani shine wani kasa ta Allah ce bayi na Allah ne an cakude in ka shiga Amurka kabilu suna nan sun cika Amurka ita kanta Amurka ma ai ba in zakai wannan kamata yake fara da Amurka domin kasar a tarihi ya nuna ta Indian daji ce turan Australia da turan Ingila da turan ka suka yi suka fatattake suka kwace kasa me yasa ba zaki bayani akan Amurkawa su fita su bawa Indian daji kasar su ba me yasa ba zaki magana Afrika ta kudu tura wanda suke Afrika ta kudu su kwashe kayan su su koma kasashen su na turai su bawa bakake ba saboda ka riga an hade an cakude an zama daya hajiya eh ba yadda zaka ka iya raba fulata da bahaushe da babarbare da su kabilun Najeriya mun zama daya uwan mu daya uban mu daya saboda ka dawo da cewa sai an fitar da wani a cikin wani wani a cikin wani a duk duniya ba a haka ko ba zai yi ba yauwa kuma bakin abubuwa nawa ne a Najeriya da bature yazo wace tsiya ce bai yi ba kuma cikin tsiyar da ya ban mana abubuwan tsiyar nan sun fi dari ruwa daga ciki ma akwai tilasta mana sai mun koyi yaran su na ƴan mulkin mallaka ai wannan ya kamata ku yaki da shi ma abin da yazo daga baya ko a tilasta ma cewa bature ya dauke yaran sa mu koma yaran mu na asali littattafan mu na kimiya a fassara su zuwa Hausa da Yarbanci da Fulatanci da Barbanci kowa ya gane kimiya cikin yaran babarsa sai an fi saurin zama malamai amma koyan yaran da wahala koyan kimiyar da wahala an hada maka guda biyu kuma har kana jin wai iya yaran ƴan mulkin mallaka ma ci gaba ne wanda suka kashe iyayenka biki magana akan wannan ba sai kizo kina magana akan Fulani da Hausawa da sun zama ɗaya tun shekaru aru aru tun kafin a yi kakan kakan kakanki Hajiya saboda haka wannan ma ta kamata a rufe shafukanta saboda kawai ta duk mafi yawa suna nan a ƙasar waje ba su da aiki sai ta da hankali a Najeriya in kuna son ku wayar da kan mutane ku zo cikin ƙasar ku zauna mu da muke cikin ƙasar a muti da mu a rayi da mu a tashi da mu a kwana da mu amma ka gudu wata ƙasa ka je ka buya a bayan kana ta zugo mutane ka shigo cikin ƙasar mana ka ji abin da ake ji kaga alherin da ake gani kaga sharrin da ake gani don haka duk irin mutanen da suke ƙasashen waje wanda suke zuga mutane su fitina a ƙasashen su kar ku saurare su in suna so su shige gaban mu bisa aje ai amma kana can cikin AC muna nan cikin rana muna wahala ka karo mana wata duk irin waɗannan ya kamata a rufe shafukan su ba su da wani alheri to wannan kadan ne da ka dan majalisa muna maka addu'a Allah ya saka maka da alheri wannan kujera taka Allah ya kara tabbatar ma da ita ya kara maka irin ta ya kara maka wacce ta fita kai gwamnan Katsina ma Allah sa wata ran kai ne gwamnan Katsina wani lokacin ma Allah sa kai ne ma shugaban kasar Najeriya domin irin masu zuciya da za su iya fada kuma yace abun mamaki akwai wani Kirista a cikin majalisa yace kai yanzu wannan motion da ka kawo baka jin tsoro in ka koma gida ayi maka tawaye a hana ka ƙuri'a wasu a kasar su ne kace a rufe tsiraici to masu tsiraici za su iya zanga zanga su kada kai nace ta wannan yanzu ya ƙara samun ƙuri'a ma ko campaign ta kama mu je mu masa campaign a cikin mazabarsa za mu iya tashi mu je mu masa campaign in ka samu mai zuciya guda daya fi maka wani tarin tsintsiya ba sharan nan da aje su zauna su taɗi mamabenci ba sa cewa kala ba sa cewa ba saboda haka muna godiya mu dai ka mana aikin hizba kuma ka mana aikin musulunci wannan batsar da ake ta dame mu ta damu ƴaƴanmu ta damu matanmu ta damu dukkan mai hankali mace ta yi zindin haihuwar uwarta tana batsa tana fajirci tana fasikanci Allah ya shirye su daina kwanan nan ma za ku ji ƴan hizba sun kama wata ni ba ma sani ba wai sai a sa hoto na a ƙasa sai a dinga baba daura ana tsiya Allah ya tsoye to addu'a muke su ma Allah ya shiryar da su Allah ya sa su gane abin da suke ba daidai bane su gyara subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk